This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masarwa assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Babala da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Laraba 9 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Muhammad da kanin labarai.
To Hawwa, Prime Minister Isra'ila ya faɗa a ranar Talata cewa sojojin kasar sa sun kashe wanda ake cewa sa ran zai gaji shugaban Hizbullah Hassan Nasrallah. Hukumar da ke yaki da yaduwar cututtuka ta Najeriya CDC ta faɗa a cikin wani rahoto da ta fitar a wannan makon cewa an samu mutum 11,000 da suka kamu da cutar amai da gudawa a bana. Hukumomin kamar sun yi watsi da raɗe-raɗin da ake yi game da lafiyar shugaban ƙasa Paul Biya mai shekaru 91 bayan dogon lokaci da aka kwashe ba a ganshi a bainar jama'a ba.
Kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ta tabbatar da cewa barayi sun kashe uban kasar Kenya, sarkin Kenya Alhaji Isa ɗaya.
Aka yi masu kowar rago, aka tsaya, aka taso daga cikin gari kuma can inda ƙarshe ƙasa kuma aka dace.
Haka zalika za ku ji yadda matsalar ƙarancin ruwan sha ke ci gaba da addabar biranen ƙasar Niger da dama.
Mun kai wucin kwana 40 uba mu da ruwa
kullun wahala muke.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin waɗannan da sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace safiyar Laraba yau muna tafi da shirin baki mai yanka wuya. To amma da farko sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Prime Minister Isra'ila ya faɗa a ranar Talata cewa sojojin kasar sa sun kashe wanda ake sa ran zai gaji shugaban Hizbullah Hassan Nasrallah. Wanda aka kashe a wani hari da Isra'ila ta kai a birnin Beirut a ranar 27 ga watan Satumba. Hashim Saifuddin dan uwa ne ga Nasrallah kuma babban jami'in kungiyar ne da ake sa ran zai mai gurbin Nasrallah.
We took out thousands of terrorists including Nasrallah himself.
Mun kashe dubban yan ta'adda ciki har da shi Nasrallah da wanda zai mai gurbin Nasrallah da kuma wanda zai mai gurbin sa. A yau Hizbullah ba ta da karfin da take da shi shekaru da dama. Tun makon da ya wuce dai ba a sake jin duriyar Saifuddin ba a lokacin da Isra'ila ta kaddamar da jerin wasu hare-hare ta sama a wajen birnin Beirut inda nan ne wurin da Hizbullah ke da karfi sosai. Har yanzu dai babu wani martani daga Hizbullah wacce yawanci take tabbatar da mutuwar manyan jami'anta. Hukumar da ke yaki da yaduwar cututtuka ta Najeriya CDC ta faɗa a cikin wani rahoto da ta fitar a wannan makon cewa an samu mutum 11,000 da suka kamu da cutar amai da gudawa a bana, wacce ta karu da kashi 220 cikin 100 idan aka kwatanta da adadin da aka gani a irin wannan lokaci a 2023. Rahoton ya ce adadin waɗanda suka mutu a irin wannan lokaci a bara ya karu daga 106 zuwa 359. Hukumar CDC ta ce jihar Lagos ke da kashi 43 cikin 100 na yawan waɗanda suka kama a ƙasar, yayin da sauran jihohi kamar Kano, Katsina, Jigawa da Borno ke samun adadi mai yawa. A watan da ya gabata, ambaliyar ruwa mafi muni a cikin shekaru 30 ta yi barna a jihar Borno mai fama da tashe-tashen hankula, lamarin da ya ƙara ta'azzara matsalar jin ƙai a can. Dubban ɗaruruwan mutane sun rasa matsugunansu kuma sun koma sansanoni masu cunkoson jama'a. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu satar bayanai ta intanet na Iran da ke kokarin kawo cikas ga zaɓukan Amurka da za a yi a watan gobe na neman mutane tare da sanya lada ga duk wanda ke aiki da wani gangamin yakin neman zaɓe a Amurka, a cewar wani sabon rahoto a cewar wani sabon gargaɗi daga jami'an Amurka. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da hukumar tsaro ta intanet da tsaron ƙasa CISA wacce ke da alhakin sa ido kan harkokin tsaro a zaɓe a ranar Talata sun buƙaci 'yan siyasa da ƙungiyoyi da su ƙarfafa tsaron rumbunan adana bayanan sirrinsu na intanet don yaƙar barazana daga Iran. Har ila yau sun ƙara ƙarfin gwiwar tsaffin jami'an gwamnatin Amurka malaman jami'a, 'yan jarida da masu fafutuka da su ɗauki matakan da suka dace. Lura da cewa masu satar bayanan da ke da alaƙa da Iran suna aiki ne bisa umarnin dakarun juyin jihalin musulunci na Iran.
An jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu arewacin Najeriya, inda gwamnatin jihar Kebbi da ke arewa maso yamma na Najeriya ya tabbatar da kisan da barayi suka yi ma uban kasar Kenya, sarkin Kenya Alhaji Isa ɗaya, kwana biyu bayan sun sace shi tare da wasu mutane su tara. Daga Kebbi ga wakilinmu Muhammad Nasir da cikakken rahoton.
Bayan da barayi suka sace sarkin Kenya Alhaji Isa ɗaya da wasu mutane tara, gwamnatin jihar Kebbi ta ce ta ɗauki matakai na ceto sarkin da sauran mutanen. To sai dai a iya cewa kaddara ta riga fata, domin sarkin shi kaɗai ne ba a ceto da rayuwa ba. Mai baiwa gwamnan jihar Kebbi shawara na musamman akan harkokin sadarwa da tsare-tsare Abdullahi Zuru ya ce sarkin ya haɗu da ajalinsa a ƙoƙarin kubutar da su daga hannun barayin.
Kuma haka aka yi musu ƙofar rago, aka tsaya. Aka taso daga cikin gari kuma can inda ƙarshen ƙasa kuma aka datse. To da suka fahimci cewa lallai babu mafita, to sai suka sako mutum takwas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kuma mai girma sarkin Kenya da yake lokaci yayi suka kashe shi, kamar yadda aka samu cikakken bayani daga shi pastor wanda tare aka kama su. Ya ce a gaban shi aka kai da sarki aka yanka shi, da yake Allah ya lokaci aka ɗauko gawan sarkin Kenya. Su waɗannan da suka aka sako tun farko an kai su babban asibitin da ke garin Riba, nan General Hospital Riba, don a duba lafiyarsu. Ita kuma gawa za a kai ta nan wato General Hospital da Riba kamin a kama shirye-shiryen da za a yi mashi jana'iza.
Ita kanta masarautar Kenya ta bakin makaman Kenya Muhammadu Namakuku ta tabbatar da rasuwar basaraken.
Jiya sojoji sun yi altabu da sun tarwasa su bai iya tahiya, to sai an tarwasa su shi ne suka biyo shi suka kama shi suka yanke. Da sahi bayan 'yan sa kai da dai sauransu sun bi suna dubi wayannan, kowa dai an gani shi dane a ba gani ba. To sai wani yaro da biyo can shi gunjaɗin ya biyo ruhunansu, sai dawo ya gaya mana cewa ya gani shi kuma da ranshi. Zuwa shi ya yi boye-boye ne, shi ne muka tara masu suka aka je can, to gawansu da aka samu.
Yanzu haka dai jama'a na kan nuna alhini akan wannan rashin na sarkin Kenya Alhaji Isa ɗaya, kamar yadda Farfesa Tukur Muhammad Baba ke nuna alhini tare da yankira ga mahukuntan Najeriya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah shi masa rahama, Allah ya rahamshe shi. Irin wannan abin fa ya fara yaduwa, kun kama sarki an yi sarki yankan rago, wato abin takaici ne, abin kazanta ne sosai. Sai dai kuma muna kira ga jami'an tsaro a san yadda aka dakile ta'addancin nan, in ba haka ba zai gurfanar da mu duka ƙasar nan.
Sarakuna da ya kasance da su iyayen al'umma, yanzu a iya cewa ayyukan 'yan bindiga suna karkata gunsu, kamar yadda ake iya gani a lokuta daban-daban. 'Yan bindiga sun kai hari ga sarkin Fulani Bangoɗo, Allah ya tsirar da shi, kuma sun tare sarkin birnin Gwari, shi ma ya samu tsira. Sai sarkin Gobe na sabon birni wanda su hakashe, kuma yanzu sun kai samame a gidan sarkin Rafin Gora, ba su same shi a gida ba, sai wannan sarkin na Kenya wanda suka kama kuma suka yi masa yankan rago. To ko me wannan ke nufi akan makoman sarakuna? Abdullahi Muhammad Zuru yana ganin cewa
sai kamata a tsaya a yi nazari mai zurfi ta hanyar da za a ceto al'umma. Tunda ka ga wara da sarakuna, ba wanda ke da ganin cewa shi ya tsira.
Shi ma Farfesa Tukur Muhammad Baba yana mai ra'ayin cewa
na koya wa su jama'a yadda za su ɗauki wasu matakai na ba da bayani, da kuma in sun ba da bayani na a sarrafa wannan bayani a cikin sirri, a san yadda aka yi. Duk waɗannan abubuwa fa suna faruwa ne da bakin mutane na cikin gari.
Yanzu dai sarkin Kenya Alhaji Isa ɗaya ya bar duniya tamkar yadda sarkin Gobir na sabon birni ya tafi cikin watan Agusta na wannan shekara. Yanzu kuma ba a san wani sarki ne 'yan bindiga ke hari ba a gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To Allah shi kyauta, an gaida Muhammad Nasir. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Muhammad da cigaban labaran duniya.
Hukumomin Kamaru sun yi watsi da raɗe-raɗin da ake yi game da lafiyar shugaban ƙasa Paul Biya mai shekaru 91 bayan dogon lokaci da aka kwashe ba a ganshi a bainar jama'a ba. Wata sanarwa da ministan yaɗa labaran ƙasar Reni Sadi ya fitar ta ce Biya na ziyara ne a Turai kuma yana cikin ƙoshin lafiya kamar da kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito. Muhammad Jafar babban kansila ne a jam'iyya mai mulki a jihar Gabas.
Wannan 'yan adawa ne suke maganganunsu domin fagen siyasa ta fi ƙarfinsu. Wannan shi ne kawai, amma Fulbiya yana nan daram kuma yana da lafiyarsa, kuma nan da wasu 'yan kwanaki je dawo ya zo ci gaba da ayyukansa. Wannan shi ne kawai.
Sai dai a ɓangaren 'yan adawa na ganin mahukuntan ƙasar sun yi jinkiri wajen bayyana halin da shugaban ke ciki, kamar da muntaraha musu na jam'iyyar adawa ta SDF ya ce.
Muna ganin cewa su wannan jigogi na gwamnati da sun kawo waɗannan bayanai da wuri da ya rage wannan abin da yake faruwa. Da shike ana ce duk abin da ya ruɓe zai yi wari.
Lokaci na ƙarshe da aka ga shugaba Biya a bainar jama'a shine a taron koli na China Africa a Beijing wata ɗaya da ya gabata. Daga ƙarshe, hukumomi a Burkina Faso a ranar Litinin sun dakatar da kafar yaɗa labarai ta BOA na tsawon watanni uku saboda kalaman da ɗaya daga cikin 'yan jaridar kafar ya yi. Rahotanni sun ce gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta kuma haramta kafafen yaɗa labarai na cikin gida, amfani da duk wani rahoto na kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa zuwa wani ɗan lokaci. Majalisar Koli ta Harkokin Sadarwa ta Burkina Faso ko CSC ta zargi BOA da ragewa dakarun Burkina Faso da Mali da ke kusa kwarin gwiwa a wani labari da ta yaɗa ranar 19 ga watan Satumba, kamar da kafafen yaɗa labarai suka rawaito. Daga baya wani gidan rediyo mai zaman kansa ne ya watsa hirar a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. A cikin wata sanarwa da ta haramta kafafen yaɗa labarai na cikin gida yin amfani da duk wani rahoton kafofin watsa labarai na ƙasa da ƙasa, hukumar CSC ta ce ta lura yaɗa bayanan mummunar ɗabi'a da son zuciya ta hanyar kafofin watsa labaru na ƙasa da suke amfani da rahotannin kafafen watsa labaru na ƙasa da ƙasa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai makwabciyar Najeriya, wato jamhuriyar Nijar, inda matsalar karancin ruwan sha a birane da dama na ƙasar ta Nijar ke ci gaba da ƙazanta, musamman a yankin arewacin ƙasar, yadda wasu yankunan ƙasar suka shafe kusan kwanaki 40 ba su ga ɗigon ruwa ba daga famfunansu, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Hamid Mahamudi ya aiko mana.
Samar da tsaftataccen ruwan sha mai tsafta ga al'umma nauyi ne da ya rataya a wuyan gwamnati, sai dai a ƙasashe masu tasowa irin su Nijar, kaso mai yawa na al'umma ne baya samun ruwa wanda ke zaman ginshikin rayuwa. To sai dai a kowane lokaci a arewacin Nijar ana ganin jerin bidoduwa na magidanta da ke neman ruwa a bakin famfuna, inda wasu yankunan suka shafe kwanaki 40 ba tare da sun samu ruwan ba, inda magidantan kai tafiya mai nisa domin samun ruwa ga kuma tsada, lamarin da matsalar ke neman zama babbar barazana ga al'umma.
Mun kai wasan kwana 40 ba mu da ruwa, kullun wahala muke sha, ruwan 300 kullun muke sha, irin wanga ma a ba mu yi a cire gobe mu taba gani ba. Wani bi mata sarhe uku mace tana dauke da kura,
bai da wani fa'ida famfotin da dai baka samu ruwa yadda kake so, sai ka bar gidanka ka tai kasuwa ka azama takka tana nan ta samu ruwa ta dora ma abinci, sai ya kasance ka zo gida matakka bata yi dori ba, ya ta iya tunda babu ruwa. Matan mu duk sun koma yan garuwa,
muna cikin mawuyacin hali. Ni yanzu a karamin takadidi yaro 8 gare ni, ban da halin sai ruwa, kura ma sai na a rabu 3 du matin mu tai neman ruwa.
Muna da matsalar ruwa, da kun ga gajar ne yadda muke, ko mu iya tahiyan ma.
Tarin matsaloli ne dai da suka hada da sauyi yanayi da kuma wasu ayyukan gurbata muhalli da wasu al'umma ke gudanarwa, suna daga cikin manyan dalilai da suka haddasa wannan matsalar, a cewar Sumana Zakariya, shugaban da ke kula da samar da albarkatun ruwa na jihar Agadez.
Kusan ruwan ƙasa ne ake sha, ruwan ƙasa ko in ba a yi ruwan sama da yawa bai zuwa da ya cika da ciyawo, balle ma a samu rijiyoyin nan su samu ruwan da za su dauka. Duk yawanci region da ka dauka samsaman nan ruwan sama ne in ya hadu ya tayi ya kwanta shine a ce dauka ci. To akwai matakan da aka dauka abinda gwamnati ya tsara a shekara ga abinda za a sa hajin banne ruwa da abinda masu kama ma gwamnati suka tsara duka cikin abun ga guda ake sashi wajen ₦200,000,000,718 aka sa cikin wanga jaha wajen zancen yin mashaya.
Matsalar ruwan sha dai ta zame ma al'umma a arewacin Nijar karfan kafa, lamarin da ya sa wasu kungiyoyin fararen fulla ke duba yiwuwar shigar da karar kamfanin da ke samar da ruwa a gaban kotu saboda yadda al'umma ke wahala. Alkasun Mato ɗan kungiyar fararen fulla ne a Agades.
Mun kai kona da 120 har yanzu masalar ruwa ba ta kare ba, wannan ba yi ba ne. Mun yi ba ta magana, mun fa za mu kai kara yadda ka'idar dokan aiki ta ce.
A yanzu dai al'umma a wasu yankuna na Nijar sun zuba wa sarautar Allah ido, suna jiran su garanar da za a raba su da wannan matsala wacce aka shafe tsawon shekaru ana musu alkawali a kai. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
An gaida Hamid Mahmud. Masu sauraro kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, 25, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu je ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Hukumar zaben kasar Ghana na ci gaba da kammala shirye-shiryen zaben shugaban kasar na wannan shekara. A Najeriya wasu kungiyoyi a arewacin kasar na ci gaba da korafi kan zargin rashin kula da ci gaban yankin na gwamnatin Bola Tinubu. Jama'a assalamu alaikum. Hukumar zaben kasar Ghana ta gudanar da wani taron gaggawa da jam'iyyun siyasa da 'yan takarar shugaban kasa na masu zaman kansu, inda suka yi matsayar yin aiki tare domin tunkarar kalubalen da suka shafi rijistar masu kada kuri'a na wucin gadi gabanin babban zaben shugaban kasar na shekarar nan ta 2024. Taron gaggawar da hukumar zaben ta kira ya biyo ne bayan kwashe watanni da babbar jam'iyyar adawa ta NDC ta yi. Tana kiran da a kafa wata hukuma mai zaman kanta don ta yi binciken kwakwafkan rijistar masu kada kuri'a, bayan da jam'iyyar ta gudanar da zanga-zangar kin jinin zargin tafka kurakurai da ta ce sun hada da sauyawa masu kada kuri'u wuraren zaɓe ba bisa ka'ida ba, da ɓacewar sunayen waɗansu da kuma ƙarin sunayen mutane sama da 50,000 da suka mutu da sauransu. Jam'iyyar adawa ta NDC dai bata bayyana hujjojinta na zargin kurakuran da ta ce ta bankaɗo ba a lokacin taron, sai dai a wata sanarwa da ta fitar ga manema labarai ta bayyana amincewarta da alkawarin hukumar zaben na sake sabunta rijistar masu kada kuri'a. Mahdi Jibril shi ne jami'in sadarwa na jam'iyyar ta NDC.
NDC as a political party ma fariya muna ji dadi cewa abinda muka raise duka kan cewa register zamu da shi ma December 7th elections. Register nan akwai matsala ciki, a lokacin muka ce akwai matsala ciki, electoral commission ta fice cewa register gaddi an ya aiki da shi ai da zabe da shi domin provisional register din, amma daga IPAC meeting ya bayyana cewa kaman wannan can register ta bamu kaman mu yi da provisional register nan a yarin shi domin za a ba da sabo. Wanga shi ne nufinmu yau, alhamdulillah mun ga mu hadu kowa ganin life wanga so affirm batun vulnerability system sun dace kamar register da muke da shi na provisional nan, an ba da sabo za a ba kowane political party a new revised provisional register. Yasa abun cewa nasara ne ma NDC kuma democracy in Ghana.
A farkon taron hukumar zaben ta gudanar da cikakken bayani game da matakan da ta dauka don magance duk wata matsala da aka hango. Mrs. Jean Mensah ita ce shugabar hukumar zaben ta Ghana.
As a commission, we can confidently state A matsayinmu na hukuma muna iya cewa babu tantama yawancin kurakurai da aka gano zuwa yanzu an gyara su. Ai ta tattaunawa akan dandali daban-daban dangane da sahihanci ko akasin haka na rajistar zaɓe na wucin gadi. Babban jam'iyyar adawa ta NDC ta yi zargin cewa kurakurai da sabani da suka gano a cikin rajistar zaɓe na wucin gadi ya sa ba ta dace da zaɓen shekara 2024 ba. Yana da muhimmanci a lura da cewa kurakurai da aka gano da farko sun shafi duk yankunan kasar nan. Ikirarin da aka yi cewa an samu sabani a cikin rajistar masu kada kuri'a da nufin hana wasu masu kada kuri'a a wasu sassan kasar nan ba gaskiya ba ne. Shi yasa abin da muka ce shi ne mun tsabtace rajistar masu zaɓe na wucin gadi tare da gyara duk wani kurakurai da aka gano a yanzu. Ainihin dalilin atisayin duba sunayen shi ne don a gano kurakurai kamar waɗanda NDC ta gano.
To sai dai kuma wasu jam'iyyun adawa da alama suna kalubalantar korafin na NDC. Ta bakin daraktan sadarwa na jam'iyyar NPP na yankin Greater Accra, Alhaji Yusuf Fofana, da Isa Abdulsalam, daraktan sadarwa na jam'iyyar CPP na yankin Ashanti.
Wato cikin maganganu Electoral Commission da kuma response sun fati tukan duka da sauran wa'anda aka gayyace su, zaka gane cewa wato Electoral Commission abinda take sai kai ne ya kamata kowa dake da wani magana ya kawo a duba yadda za a yi. To yan wayen mu na adawa bima na NDC su yi kowa har su yi demonstration kan wadansu zattutukan da suka kawo bima na register nan bai dace ba. Akwai wadansu masala cikin register. Electoral Commission ya gayyace su kawo evidence da suke da shi. Wato yanzu ba deal da maganan baki kawai, zaka kawo evidence based on data, the science, the facts, sai a duba a jajjara abinda za a yi. Har yau NDC ba ta takawa ba. Wannan abinda take tana da prepare grounds ne fa mutane su ce bayan su yi rashin samun election a ce wai an cuce su.
Saboda haka za a yi fa to an yi zama mai kyau domin zaman ta imana. Na farko ita Electoral Commission ta nemi ti na NDC wanda take ko da kare korafin cewa wai sabuwa kai daidai a cikin wannan rajistar da ya zabi da shi ba, kawo wannan hujjojin da ta gwada ma jama'a kan da za a yi kowa ya gani ya so ya tabbatar da cewa ko masana. Ban ganin Electoral Commission ke kamar eh ta gyara abin ta kuma gwada video ko kuma evidence wanda ta gyara abin, wanne ya fi kwanta ma hankalin mutane sai ga wannan korafin na NDC da ke bayarwa. To shi muna ganin kamar zaman da kai jiya ai zama mai kyau, kowa ya gamsu da abin da Electoral Commission ta yi, amma abin da NDC suka yi kusan ba su yadda sun bar an samu karuwa wurin abinda suka samu ba. Suna halin suna rike da abin ga abinsu ko evidence su wanda ke ba su ready ko ba su wasu da niyyar su bar kowa kuma ya samu. Wanda kuma na ganin ba zai taimaka mana da alheri a cikin movement mu na election da muke ciki.
A Najeriya kuma kungiyoyi daga yankin arewacin kasar na ci gaba da bayyana korafi kan yadda suke zargin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da yi wa yankin godiyar maye, duk kuwa da kokarin da jama'ar yankin suka yi wajen ganin jam'iyyarsa ta APC ta sami nasara a zaben da ya gabata. Tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babashir David Lawal na daga cikin waɗanda suka halarci wani taron wasu manyan masu ruwa da tsaki domin tattauna hanyoyin da za a kullo wa gwamnatin Tinubu musamman a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2027.
Wannan gwamnatin yadda nake ganin ta tun farkon ta ba ta da niyya yi mana adalci, ana so ne kawai kace-kace da arewa, amma dai ma akwai inda ma za a iya tara daki a kashe mu duka abin ne mu ko a ketta wuta da za su wannan gwamnatin za su yi. Ana ce maka mutane aka yi zanga-zanga, an arewa sun fita sun cika titi an yi kone-kone an kama ya mutane an kulle. Gwamnati ta tsorota, talakawa sun fada nufinsu, amma gwamnati ta ji tsoro ko ta saurari talakawan sai dan da mako biyu sai suka kara kudin mai din ma. In yaso ma mu je mu fadi a rijiya mu mutu kenan ba. Yanzu sun kawo yunwa a kasa, muku su kawo mana abin noma, kayan noma, sai su shiga su importing rice. Su za su import rice da fasu riba a ciki zo su raba ma mutane expired rice. So ko mun ki ko mun so yanzu dole mu canja mu san mafita, dole ya zama na dole. To mu dinna ma muna da rai ma ba mu yi surviving ba balle ƴaƴanmu.
Amma ana ganin kamar masu magana a madadinsa suna cewa ana iya kokari, wato kuma ba irin kwararren ɗan kasuwa irin sa yake mulkin ƙasar nan ba, yanzu da abun ma ya fiya kalalace.
To ya nuna mana me suka yi ne, na ce Bola ya yi kokari. Ya yi kokari me ne? Yanzu tun da Bola ya zama president, wani project ne ya gama, ya fara ya gama. Ka taɓa ga hanyar da yake yi arewa? Ya gyara electricity, ka ga inda suke installing transformers. Me Bola yi ne? Tun da ya zo ku gaya mana me Bola yi. Akwai project da ya tarar ba a gama ba, ya gama a gaya mana. Ni ban gani ba. Project nashi na Lagos da yana ya kowa san wannan 419 ne. Sai mu hakura 2027 mu haɗa kai mu kawo wanda yana da kishin ƙasa.
To sai dai yayin da yake mai da martani mai baiwa shugaba Tinubu shawara kan lamuran siyasa, Ibrahim Kabir Masari ya bayyana kalaman na Babashir David Lawal a zaman hauragiya irin ta wanda dama ta kubuce masa.
Babashir dai kowa ya san shi, kuma irin wannan soki burutsu nashi da kama kankare da na doki ba yau ya saba yi ba. Saboda ni ina tausaya mashi da irin wannan bankaura da yake yi, maimakon ya yadda Allah ne ya kawo dama, kuma takunci kila tana iya samuwa nan gaba. So magana ya ce wai zai kayar da shugaban kasa zaben 2027 na farko dai. Mu muna fatan Ubangiji Allah ya sa, wanda ma ya sa Allah ya sa zai ga 2027 din, to Allah ya ara mashi lafiya. Kuma in Allah ya kai mu, Allah kuma ya kaddare, wannan bawan Allah zai kara cin zaɓe. To ba na ganin cewar Babacar yana ɗaya daga cikin wanda za su iya hanawa. Don haka mun bar komai gurin Allah, kuma muna ƙara neman alfarma ga talakan Najeriya.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Idris Abdalla Bako da Nasiru Adamu Elhikaya, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
To sai a biyo mu amma kuma zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Da haka muka zo ga gaba ta ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Prime Minister Isra'ila ya faɗa a ranar Talata cewa sojojin ƙasarsa sun kashe wanda ake sa ran zai gaji shugaban Hezbollah Hassan Nasrallah, wanda aka kashe a wani hari da Isra'ila ta kai a birnin Beirut a ranar 27 ga watan Satumba. Hashim Saifuddin ɗan uwa ne ga Nasrallah, kuma babban jami'in ƙungiyar ne da ake sa ran zai mai gurbin Nasrallah. Hukumar da ke yaƙi da yaduwar cututtuka ta Najeriya CDC ta faɗa a cikin wani rahoto da ta fitar a wannan makon cewa an samu mutum 11,011 da suka kamu da cutar amai da gudawa a bana, wacce ta ƙaru da kashi 220 cikin 100 idan aka kwatanta da adadin da aka gani a irin wannan lokaci a 2023. Rahoton ya ce adadin waɗanda suka mutu irin wannan lokaci a bara ya ƙaru daga 106 zuwa 359. Hukumar CDC ta ce jihar Lagos ke da kashi 43 cikin 100 na yawan waɗanda suka kamu a ƙasar, yayin da sauran jihohi kamar Kano, Katsina, Jigawa da Borno ke samun adadi mai yawa. Masu satar bayanai ta intanet da Iran ke kokarin kawo cikas ga zaɓukan Amurka da za yi a watan gobe na neman mutane tare da sanya lada ga duk wanda ke aiki da wani gangamin yakin neman zaɓe a Amurka, a cewar wani sabon gargaɗi daga jami'an Amurka. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da hukumar tsaro ta intanet da tsaron ƙasa CISA, wacce ke da alhakin sa ido kan harkokin tsaron zaɓe, a ranar Talata sun buƙaci 'yan siyasa da ƙungiyoyi da su ƙarfafa tsaron rumbunan adana bayanan sirrinsu na intanet don yaƙar barazana daga Iran. Hukumomin Kamaru sun yi watsi da raɗi-raɗin da ake yi game da lafiyar shugaban ƙasa Paul Biya, mai shekaru 91, bayan dogon lokaci da aka kwashe ba a gan shi ba a bainar jama'a. Wata sanarwa da ministan yaɗa labaran ƙasar Reni Sadi ya fitar ta ce biya na ziyara ne a Turai kuma yana cikin ƙoshin lafiya kamar da kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito.
To masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Yanzu kuma madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai Dadi Balawai da ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu Mr. Charles. Hawa shirin ki muku fatan alheri daga nan Washington DC, mai ne lafiya sai anjiman ku.